الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 30 daidai ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 1 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba da yake idan da tambayoyi suka iya gabata
Assalamu
alaikum. Wanda kana mu'amala da shi ta yau da gobe mu'amalar da musulunci ya halitta to sai ya zamanto shi wannan kafiri yana izgili da addinin musulunci sai wani daga cikin ƴan uwa musulmi yayi alwashin kai masa dauki in ma ya gama da shi kwata-kwata ko kuma ya halakar da dukiyar shi shin idan ka ba wannan kafiri tsaro da kariya ka hana a taba shi za a iya daukan matsayin kayar da ka don musulunci ba maganar kayar da ka don musulunci domin abin da yake baka yarda da shi baka amince da shi ba an gane kuma abin da muke so ka'ida musulmi tsari gare shi ba haka ba a matsayin ka na musulmi kadai a karan kanka za ka dau doka duk wanda ya tabbata ga ya izgili yake da musulunci to wannan za a daukaka karin shi a kai shi wajen shugaba idan aka kai karin shi wajen shugaba kenan shugaba shine zai dau matakin da ya dace da shi kenan anan ba maganar kai ka dau mataki nan kenan kana iya kare shi idan ka kare shi anan kenan ba ka kare shi bane a kan ya ci gaba da kafircinsa a kasancewar wani doka ce ta addini saboda musulmi yana iya ba ɗaya daga cikin kafirai kariya ya ba shi amana ya zauna a cikin jama'atin musulmi har ya gama abin da yake sannan ya koma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu hani diyar Abu Dalib Allah ya kara mata yadda ta ba wani kafiri amana ma'ana cewa yana cikin kulanta da amincewarta kar wanda ya taba shi Aliyu dan Abi Dalib ya ce alwashin cewa sai ya gama da shi Ummu Hani ita ce ta gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya ke Ummu Hani duk wanda kika bashi kariya mu ma mun bashi kariya wanda kika amintar da shi manzon Allah ya ce mu ma mun amintar da shi na'am
kaman makociya da an dai fiya waya ma mutane wanda ya kamata sallama ko na ya kasance shi ko
wai misali kai ne kake zaune da mutum baya kulawa da kai game da abin da ya shafi haƙƙi na makwautaka, misali ko gulaguro zai yi maimakon ya sanar da kai sai ya ki sanarwa sai dai ka ji baya da duk wasu abubuwa na makwautaka baya kiyaye ba, shin kai ma kana iya biya masa kai banza da shi? Baya dacewa. An gane ku, baya dacewa. Duk wanda ya nuna ya yanke da kai, to kai abin da ake bukata ka ci gaba da sadarwa zumunta tsakaninka da shi. Duk wanda ya hana ka abin shi, to kai kuma abin da ake bukata ka dauka ka bashi gore da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni. In cutar da kai aka yi aka zalunce ka, to ka kauda kai ka yafi, wannan shine kaida. Na'am. Ai wannan tambaya ta mai mutu ba sun dai ba su saki uku a cikin kalima daya a matsayin saki ɗaya yake hadisi ne tabbatacce na cikin sahihu Muslim. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo ƙarshen kitabul aimani wan nuzur, hadisi na ƙarshe a babban shine hadisin Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yace na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulullah yana daga jin dadin tuba nawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi tuba na, yace ana khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yace gaba ɗayan dukiyata zan fita daga cikin ta in bayar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda Allah, manzon Allah ya sanya ta inda ya ga ya dace, inda Allah ya nuna masa. Wanda wannan yana nuna mana godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da Allah ya jaddada maka ni'ima daga cikin ni'imominsa, ko ya ije maka wani bala'i daga cikin musibin da yake kaddara ma bayansa. Domin Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda, kamar yadda bayani ya gabata, wato ya samu kansa a cikin wani yanayi wanda yake mai kunci, wanda kasa gaba ɗayanta duk fadinta gaba ɗaya ta ma Ka'ab ibn Malik wato kunci, ya rasa inda zai saka kansa, wanda kuma su uku ne wannan al'amari ya same su. Sababin abin da ya jefa su wannan kunci shine rashin halartar yakin Tabuka, domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita yakin Tabuka an samu da yawa daga cikin munafikai sun datsa hanya, suna faɗa junansu da juna la tanfiru fil harb, Ubangiji ta'ala ya ce kul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahu, suna faɗa ga junansu kada ku fita yaƙi a wannan tsananin zafi, yaya za ku fita yaƙi a cikin irin wannan yanayi wanda yake mai tsananin zafi? Ubangiji ta'ala ya turo saƙo ga manzansa ya ce ce da su wutar jahannama ita ta fi tsananin zafi, laukanu ya alamuna da sun san da haka da ba za su zauna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita fagen daga. Aka samu wasu suka ringa kawo hanzari kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita, manzon Allah ya ba su uzuri ya karbi zahirin al'amarin su ya ce su je su zauna. Kuma haka bayan ya dawo daga yakin Tabuka ya zauna a masallacinsa, jama'a sun zo suna masa sanne da zuwa, munafikai sai mutum ya rako ya ba da uzuri wanda yake na ƙarya ya ce ya rasulullah kaza ya hana ni in fita, manzon Allah sai ya karɓi zahirin al'amarinsa sai ya ce je ka. Har aka zo kan waɗannan sahabbai guda uku, Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi da Ka'ab ibn Malik, gaba ɗayan su waɗannan sun bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakikanin gaskiya, suka ce ya Rasulullahi ba mu da wani uzuri da ya hana mu fita, kawai dai fita ne ba mu yi ba. Manzon Allah ya ce to ku je ku zauna mu ga yanda Allah zai yi da al'amarin. Ana nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya musu takunkumi a kan harshen manzansa. Manzon Allah ya yi umarnin cewa a kaurace musu, hatta da iyalinsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce maza su kaurace ma iyalinsu. A lokacin nan Ka'ab ibn Malik ya ce aje a tambayo masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin yana nihin cewa mu rabu da su ne kwata-kwata? Manzon Allah ya ce a'a, ba na ce ba ku saki matanku, abinda nake nihi ku kaurace musu. A lokacin nan Ka'ab ibn Malik ya ce ma matarsa il haqibi ahliki, je ki gidanku har mu ga yanda Allah zai kasantar da al'amarin. Ya kai hatta da sallama ba'a musu, ko magana suka ma mutum ba'a amsa musu. Sai da aka kai kwana 50, rancikon kwana na 50, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo sako ga manzansa cewa waɗannan mutane uku an karɓi tubansu. Ubangiji ta'ala na faɗa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabahuhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazihu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat 'alayhim al-ardu bima rahubat wa daqat 'alayhim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبنجي تعالى يجي لقد تاب الله على النبي تبس الله ياكر بتوبا النبي معنى دئ بندي أن يافي مسا سيجي والمهاجرين haka nan da waɗanda suka kaurace ma mazaunansu suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina domin kafa daula ta musulunci wanda galibin su mutanen Makka ne. Ubangiji ta'ala ya ce su ma ya karɓi tubansu. Sai ya ce wal ansar da mutanen Madina waɗanda suka karɓi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka karɓi bakuncin mabiyansa suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu akan taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan isar da sakon da ya zo da shi, don haka Allah ya musu laqabi al-ansar, su ma Allah ya ce ya karɓi tuwansu. Sai ya ce alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa yakin Tabuka fi sa'ati al-usra a zamani wanda yake na tsanani, ga ƙarancin guzuri, ga ƙarancin abin hawa, kuma ga yi lokaci ne wanda yake da tsananin zafi. Ubangiji ta'ala ya ce min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minkum, bayan zukatan wasu jama'a daga cikinsu kaɗan ya rage ta karkace ta koma ta zauna ta ki fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, thumma taba alaihim Ubangiji ta'ala ya ganar da su tuba, suka tuba kuma ya karɓi tubansu. Sai ce innahu bihim ra'ufur rahim, lalle Ubangiji ta'ala game da su mai matukar tausasawa ne kuma majiƙai ne game da bayansa mu'minai. Sannan sai ce wa 'ala thalathati alladhina kullifu, haka nan Allah ya karɓi tuba ga mutum uku waɗanda aka jinkirtar da lamarinsu. Kullifu ma'ana aka jinkirtar da lamarinsu. Manzon Allah ya ce ku je ku zauna mu ga abinda Allah zai kasantar game da lamarin. Ubangiji ta'ala ya ce hatta idza baqat 'alayhim al-ardu bima rahubat, har aka kai lokacin da ƙasa duk fadinta wato ta musu kunci, wa baqat 'alayhim anfusuhum zukatansu ta yi kunci sun samu damuwa, damuwa wanda take ta kai matuƙa, wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi, sun yi yaqinin ba wata mafaka game da azabar Allah illa ilaihi face zuwa gare shi, ba yanda za a yi mutum ya fake daga azabar Ubangiji subhanahu wataala, dole sai dai ka koma zuwa ga Ubangiji. Wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu, sannan Allah ya ganar da su tuba domin su tuba ya karɓi tubansu, kuma haka aka yi. Sai ce inna Allah huwa at-tawwabur rahim, lalle Ubangiji ta'ala ya zamanto wato mai matukar amsa tuba ne ga duk wanda ya tuba sannan maji kai ne game da bayan sa mu'mini. To shine Ka'ab ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, lokacin da Allah ya turo wannan sako cewa ya karbi tuban su, yana farin ciki, yana murna, yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan yace, ya Rasulullahi, shin daga wajen ka ne ko daga wajen Allah ne? Yace a'a, Ubangiji na ne ya turo sakon cewa ya karbi tuban ku. A lokacin nan Ka'ab yace, ya Rasulullahi, to abinda nake tabbatar maka, inna min taubati, yace lalle yana daga godiya game da tubana, ma'ana da Allah ya karbi tubana, ana khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yace dukiyata gaba daya zan tsani hannuna daga cikinta, na bayar da ita sadaka saboda Allah, kuma na meka ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka ta iya inda Allah ya nuna masa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الله صلى الله عليه وسلم سيئتي لشي أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وزن الله يتي مسا كريكي ونبنغري لبتكين دوكي يركدو من ينها كشيني يفيه مكا لخير ملمقن كباد دوكي يركد باد ايا تو سورا دوينيا تاكتي ودبوبي da jama'ar da ciyar da su da shayar da su ya zama wajibi a kanka, kuma yaya za ka yi in ka mai ka dukiyar ka duka? Manzo Allah ya ce masa a'a, amsik alaika ba'da malika, manzo Allah ya ce masa ka rike wani bangare na dukiyar ka fa huwa khairul laka, manzo Allah ya ce wannan shine yafi maka alkai. Kaga wannan yana nuna mana yin sadaka da dukiya gaba daya wannan baya dacewa, baya dacewa sai wanda imanin shi ya kai matuka kamar irin sa Abubakar, Allah ya kara musu yadda, kuma sai mutum yana da wata hanya ta daban wanda zai ringa samun abubuwa na bukatun rayuwarsa na yau da gobe. Domin shi Abubakar, Allah ya kara masa yadda, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai akan cewa su ciyar da dukiyarsu, kamar yadda hadisi yake cikin sunan Abi Dawud, wannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji kansa, ya kyautata danganan sa, ma'ana hadisi ne hasan. A lokacin nan wato Umar, Allah ya kara masa yadda, sai ya ce alwashi, ya ce lalle ne a yau, ya ce zan rigaye Abubakar zuwa wannan fage daga cikin fagage waɗanda suke na alkhairi, domin ba yau ba an saba yau da gobe duk wani aiki na alkhairi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar shine number one, shine zaka samu a sako na farko. Umar sai yace to yau sai na riga ya Abubakar, ni za a yi? Umar ya koma gida, duk abin da ya mallaka na dukiya ya kasa kashi biyu, ya kawo rabi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje. Manzon Allah yayi murna, yayi farin ciki, sai yake tambayar Umar, yace masa ma abu kaita li ahlik, mi kabara ma wato iyalinka? Qultu ash-shadru ya Rasulullah, nace ya Rasulullahi, iya abinda na bara ma iyali na shine rabin abinda na kawo, ma'ana duk abinda na mallaka na raba tsakiya ne, na zo maka da rabi, rabi kuma na bara ma iyali na. Sannan Abubakar, Allah ya kara masa yadda, sai ya zo da duk abin da ya mallaka na dukiya gaba daya. Manzon Allah ya yi murna, ya yi farin ciki, sai ya tambaye Abubakar, ya ce ma abqaita li ahlik, ni kabara ma iyalinka? Kada, sai ya ce abqaitu lahumullah wa rasula, na bara musu Allah da manzansa, ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tuzartar da su ba. To wannan malamai suka ce Abubakar, Allah ya kara masa yadda, mutum ne daman dan kasuwa, ya iya saye da sayarwa, ya san hanyoyin da yake bi ya samu abin da zai ciyar da iyalinsa, don haka yayi kyauta, yayi sadaka da dukiyar shi gaba daya, wannan imanin sa ya kai. Amma duk wanda ba shi da wata sana'a ta daban, to wannan baya dacewa ya dauki duk abin da ya mallaka na dukiya gaba daya ya sadaka da shi. Iya abinda za ka yi ka rike wani bangare, in ya so ka dau wani kaso ka yi sadaka da shi. Wanda ya gabata, wato Sa'd ibn Abi Waqqas, lokacin da ba shi da lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaishe da shi. A lokacin nan
su yake neman izini na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da cewa ya kasa dukiyarsa kashi uku yayi sadaka da kashi biyu. Manzon Allah yace masa a'a. Yace to ya Rasulullahi in kasa dukiyar tsakiya in yi sadaka da rabi. Manzon Allah yace masa a'a. Yace to ya Rasulullahi in kasa dukiyar kashi uku in yi sadaka da kashi daya. Manzon Allah yace masa kana iya yin sadaka da kashi daya daga cikin ukun dukiyarka. Manzon Allah yace masa amma fa ka san da cewa kashi daya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa. Manzon Allah yace masa da zaka mutu ka bar magadanka suna mawadata shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su suna talakawa. Kaga wannan yayi niyyar yayi sadaka da kashi biyu daga cikin ukun dukiyar shi aka hana shi. Ya nuna zai yi sadaka da rabin dukiyar. Manzon Allah yace masa a'a. Sannan ya nuna zai yi da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar. Manzon Allah ya bashi izinin yi da ɗaya daga cikin ukun dukiya. To dan haka kasancewar ba a buƙatar mutum ya shimfiɗa hannunsa gaba ɗaya, duk abin da ka samu gaba ɗaya ka kakkaɓe hannunka ka miƙa ma jama'a. Allahumma sai dai in kana da wata hanya ta daban, wata sana'a wadda za ka iya ɗaukan ɗawainiyarka ko ta iyalin da na iyalinka. Wannan kuma kenan yana nuna mana shi kamar alwashi ne ya ce. To don haka koda alwashi ne kaci adda walƙin cewa za ka bayar da dukiyarka gaba ɗaya, to baya dacewa. Iya abin da za a yi sai ka riƙe wani ɓangare na dukiyar sannan kuma ka yi sadaka da ɓangaren. Za mu tashi kenan ba mu na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القضاء الحديث السبعون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncen alƙalanci. Lafazin alqada a larabci abin da ake nihi da shi shine ihkamul amri wal faragu minhu, kyautata al'amari wato da cika shi a gama shi kwata-kwata kenan a san an kare da shi, shine ake nihi da alqada. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn, wato sammai bakwai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata halittarsu ya gama a cikin kwanuka biyu. Kina wannan aya za ta zame mana shaida akan cewa ma'anar alqada a larabci shine kenan ihkamul amri wal faragu minhu, kyautata al'amari da gama shi. A shar'ance idan aka ce alƙalanci, malamai suka ce tabyinul hukmi shar'i wal ilzamu bihi wa faslul khusumat. Tabyinul hukmi shar'i wato bayyana ma jama'a hukunci wanda yake na shari'a, ka bayyana musu ga yanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta. Sannan wal ilzamu bihi kuma da tilasa ma jama'a dole wannan hukunci na shari'a, ko sun so ko sun ki dole sai sun karba. Sannan wa faslul khusuma da katse dukkan wata hayaniya da duk wata jayayya da ke kasancewa tsakanin jama'a. Wannan shine ake nihi da wato alƙalanci kenan, lafazin alqada. Dan haka wanda ya jibinci irin wannan aiki ake kiran shi alqadi kenan, mai zartar da hukunci tsakankanin jama'a kuma ya lazumta musu karɓar wannan hukunci da amincewa da shi. Koda wasu amince da shi dole ne za su karɓa domin hukunci ne wanda yake na shari'a. Kenan shine malamai suka ce tabyinul hukmi shar'i, bayyana ma jama'a hukunci na shari'a, wal ilzamu bihi da lazumta musu, wa faslul khusumat wato da katse dukkan wani rikici. dan haka kenan in aka ce alƙali kenan wanda ke bayyana ma jama'a hukunci na shari'a kuma ya lazumta musu cewa dole su karba. Wato shi alƙalanci abu ne wanda ke da asali a cikin alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malaman al'umma, haka nan kiyasi ingantacce ya tabbatar da wato alƙalanci cewa abu ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ma bai. Dalilai daga cikin alƙur'ani sun wuce a lissafa, na daga cikin su faɗar Ubangiji subhanahu wata'ala, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takulli lkha'inina khasima. Ubangiji ta'ala yace inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi, kasanta cewa lalle mu ne muka saukar maka da wannan littafi na alqur'ani da gaskiya, litahkuma bainan nasi, dan kai hukunci tsakankanin mutane, bima araka Allah game da abinda Allah ya sanar da kai. Ubangiji ta'ala yace wala takulli lkha'inina khasima, karka zama lauya ga waɗanda suke masu ha'intar Allah, masu ha'intar manzansa. Duk wanda aka tabbatar da cewa kha'ini ne, to baya halatta mutum ya zame masa lauya, kai jayayya a madadinsa. Kaga wannan aya ne take tabbatar mana shi ne alƙalanci, domin Allah ya saukar ma manzanshi sallallahu alaihi wasallama wannan alƙur'ani don ya yi hukunci tsakankanin jama'a. Haka kuma a cikin suratul ma'ida Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ubangiji ta'ala yace mu lalle mu ne muka saukar maka da wannan littafi na alqur'ani, wanda shi alqur'ani littafi ne mai gasgatar da abin da ya gabace shi na littattafai, kuma alqur'ani ya zamanto mai shaida ne akan duk littattafan da suka gabace shi cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya saukar da su, kamar at-taura da injila da zabura. Sai Ubangiji ta'ala ya ce fahkum bainahum bima anzalallah, yi hukunci tsakankaninsu da abin da Ubangijinka ya saukar maka, shi ne alqur'ani da sunna. Sai ya ce wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi, karka sake ka bi son zukatansu gabarin abin da yazo maka na gaskiya, kabar abin da yazo maka na gaskiya ka bi son zuciyarsu. Ubangiji ta'ala ya ce karka yi, ma'ana yi musu hukunci da abin da Ubangijinka subhanahu wata'ala ya saukar maka. Haka Allah ya maimaita a cikin wannan sura yake cewa wa anihkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum wahadharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk. Ubangiji ta'ala ya ce wa anihkum bainahum bima anzalallahu, yi hukunci tsakankaninsu da abin da Ubangijinka subhanahu wata'ala ya saukar maka. To dan haka waɗannan ayoyi suna tabbatar mana hukunci, ko mu ce alƙalanci, abu ne wanda Allah ya shar'anta mana shi da nasi na alƙur'ani. Haka manzannin Allah gaba ɗaya Allah ya turo su a matsayin alƙalai ne, kamar yadda Allah yake faɗa ga annabi Dawud alayhi salam, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وبنجي تعالى يجي يا داود يجي يا كي داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فسند تشي وموني مكسنياك مزين خليفة كي نام أبن كسا. وبنجي تعالى يجي فحكم بين الناس بالحق. كي هكونتي سكان كاني جماعة دغسكيا. دوالي من حكي أباشي حكي لسا. Mijinci gaskiya shine abin da Allah ya turo na wahayi. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa wala tattabi'il hawa, ya kai annabi Dawud, Allah ya ce masa karka sake ka bi son zuciya. An gane ko menene son zuciya? Shine iya abin da ra'ayinka da tunaninka ya baka, wannan ba a hukunci da shi. Hukunci akan yi shi ne da abin da Allah ya saukar na alƙuna wahayi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce masa wala tattabi'il hawa, karka sake ka bi son zuciya, fayudillaka an sabilillah, son zuciya sai ya kautar da kai daga tafarki na Ubangijinka subhanahu wata'ala, sakamakon wanda suka kauce ma tafarkin Ubangijinsu, kamar yadda ya faɗa innal ladina yudilluna an sabilillah, lalle waɗanda suke karkace ma tafarkin Ubangijinsu wanda ya tilasa musu cewa dole su bi Ubangiji ta'ala, ya ce lahum azabun shadid, sun cancanci azaba mai tsanani bi mana su game da abin da suka bari na hukuncin Ubangiji, yawmal hisabi, a ranar hisabi ita ce ranar kiyama. Kaga waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa alƙalanci asalinsa abu ne wanda Allah ya shar'anta shi da nassi na Alƙur'ani. Hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan babi sun wuce a lissafa, za mu ga kaɗan daga cikinsu. Kuma malaman al'umma gaba ɗaya tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau, duk wani malami da ake lissafawa da faɗarsa ba su yi saɓani a kan cewa alƙalanci abu ne wanda Allah ya shar'anta ma bayansa. Haka kuma kiyasi ya tabbatar da shi, domin ba yanda za a yi lamurra na jama'a da halayensu su tabbata dole sai da alƙalanci. Dole sai akwai alƙalai, in an samu rashin zuttuwa tsakankanin jama'a to a san yanda za a bi a katse wannan rigima. Ba yanda za a yi al'umma ta tabbata ta samu kwanciyar hankali komai ya tafi daidai, dole sai da doka, sai da shari'a. To don haka shi hukuncin yin alƙalanci ta ɓangaren shugaba, duk lokacin da shugaba na al'umma ta musulmi ya ayyana ka ya ce wani na naɗa ka a matsayin alƙali, to in har ka ga ka cancanta kana da ilimin alƙalanci, kuma babu wani wanda ya cancanta a iya abin da ya bayyana banda kai, to ya zama wajibi ka karɓa. An gane ku? Idan shugaba ne ya bincika a cikin malamai ya ga cewa kai ka fi dacewa ka zame masa alƙali, kuma alhali ba a samu ba wanda ya cancanta kamar kai, to anan ya zama wajibi ka karɓa, tilas ne ka karɓa saboda maslaha ta al'umma. Kuma wannan karɓa da za ka yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kama maka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk wani shugabanci kada musulmi ya saki ya nema ko ya nuna zalama da kwaɗan cewa a naɗa shi. In har shi ya nema ko ya nuna kwaɗai da zalama aka naɗa shi, to Ubangiji ta'ala zai dogarar da shi da kansa, ya je ya iya da kansa. Duk wanda Allah ya kyale shi ya iya da kansa, wannan ba zai kai labari ba. Amma duk wanda neman shi aka yi ba shi ba ya roƙa, ba shi ba ya nema, kuma bai nuna kwaɗai da zalama, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kama masa. To amma saɓani a yau mutane da kansu suke neman wannan alƙalanci, kuma alƙalancin ba a naɗa ka alƙali sai ka gabatar da cin hanci da rashuwa ga shi shugaban da zai naɗa ka. Kuma wasu daga cikin alƙalan wallahi tallahi daidai da akadari ba zai karantar da kai ba, wanda kuma alƙalanci amana ne. Saboda duk wanda zai zama alƙali ya tabbata cewa akwai abubuwa kamar guda uku wanda a farko wannan sun zama tilas wato a kan shi. Abu na farko wato dole ne ya kasance wato yana da ilimi na shari'a, dole sai ya zamanto yana da sanin hukunce-hukunce na shari'a. Abu na biyu ya zamanto ya san halayen jama'a. Abu na uku ya zamanto ka sani mas'aloli waɗanda suke na inkari, wanda mutane za su zo kai tsaye sai mutum ya yi mursisi abinda ba nashi ba ya nuna cewa nashi ne, wannan shi ma yana daga ƙarƙashin wato sanin halayen jama'a. To don haka akwai littattafai da dama da malamai suka wallafa akan wato ladubba na hukunci da alƙalanci. Akwai irin su Tuhfatul Hukamiyya, littafi ne wanda yake na alƙalanci daga cikin littattafan fiqhul malikiyya. Don haka in har mutum ya cancanta ya karɓi alƙalanci, to ya tabbata cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kama masa. Don haka kuma kasancewar
shi alƙalanci fadalarsa fadalace mai girma, amma ga wanda ya tsaya game da haƙƙinsa, wanda ya san ya cancanta ya karɓa kuma ya yi ƙoƙarin kwatanta gaskiya, to wannan yana da wata fadala mai girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Saboda kasancewar duk wanda ya karɓi alƙalanci akan ya cancanta kuma ya yi ƙoƙarin kwatanta gaskiya, to ko kuskure ya yi, maimakon a rubuta masa laifi ba za a rubuta masa laifi ba, lada ɗaya za a rubuta masa cikakke. In kwa ya dace ma hukuncin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, za a rubuta masa lada biyu. Me yasa? Saboda game da alƙalanci akwai wasu al'amura kamar guda biyar zuwa shida. Abu na farko, akwai umarni da kyakkyawan aiki, saboda duk hukuncin da alkali zai yanke umarni ne game da kyakkyawan aiki ko kuma hani game da mummunan aiki. Abu na biyu, game da wato hukunci da alkali da zai yanke, akwai taimaka ma wanda aka zalunta, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya mana umarni cewa duk wanda aka zalunce shi manzon Allah ya ce mu taimaka masa, mu agaza masa, mu yi ƙoƙarin fito masa da haƙƙinsa. Kaga duk lokacin da alƙali ya zartar da hukunci, to ya taimaka ma wanda aka zalunta. Abu na uku, akwai bayar da haƙƙi ga wanda ya cancanta a bashi haƙƙin shi, domin alƙalin ya yanke hukunci, wanda yake da haƙƙi za a bashi haƙƙinsa. Abu na huɗu, akwai tsawatar da azzalimi game da zaluncinsa, kenan ka danne haƙƙin jama'a, an tsaida ka gaban alƙali da ƙarfi da yaji, an fitar da haƙƙin jama'a an ba su, inde kana da kunya gobe ka kiyaye kanka game da zalunci. Sannan abu na biyar, akwai sasanta tsakankanin jama'a, duk wani rikici da ya kunno kai tsakanin jama'a, to za a yi ƙoƙari a sasanta su ta hanyar alƙalanci kenan, hukunci da ake yankewa. Abu na shida, wato shine wato tsarkake jama'a junansu ga juna, ma'ana kenan kowa a bashi haƙƙinsa, kar ka taɓa ni, kar in taɓa ka, kar ka zalunce ni, kada na zalunce ka. To don haka shi alƙalanci ibada ce mai zaman kanta, shari'a bata bar ta ba kara zube sai da ta ɗora dokoki, kuma abu ne wanda cancanta take sawa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jibinci alƙalanci, ma'ana Allah ya naɗa shi a matsayin alƙali a cikin jama'a, shine alƙalin duniya tun ran da Allah ya aiko shi har zuwa kiyama. Dan haka Ubangiji ta'ala ya faɗa mana, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ubangiji ta'ala yace, ina rantsuwa da Ubangijinka, la yu'minuna, ba za su yi imani cikakke, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sai sun alƙalantar da kai game da duk abin da ya gudana tsakankaninsu na rashin zuntuwa. Kaga anan imanin mumini ba zai tabbata ba sai ya maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine alƙalinsa. To dan haka alƙali ne Allah ya naɗa shi, kuma haka annabawan Allah da suka gabace shi da manzanni gaba ɗaya alƙalai ne, Ubangiji ta'ala ya turo su domin su yanke hukunci tsakankanin jama'a. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbansa ya zaɓi wasu, ya tura su zuwa wasu birane domin su zame masa alƙalai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Aliyu ɗan Abi Talib zuwa birnin Yaman a matsayin cewa alƙali ne. Haka wani lokaci manzon Allah ya kirayi Mu'az ya aika shi birnin Yaman, ya ce masa matsayin alƙali kake a can. Dan haka ya zama wajibi akan shugaba dukkan wasu sasanni ya yi ƙoƙari ya naɗa alƙalai waɗanda za su ringa zartar da hukunci tsakankanin jama'a, domin bayan da za a yi jama'a ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa, dole sai da hukunci, dole sai da doka. To shi ne anan malam sai ya zo mana da hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, take faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Manzon Allah ya ce, duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamarin namu, ma laysa minhu, abinda baya daga cikinsa, manzon Allah ya ce fa huwa raddun, za a watsar masa da kayansa.
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shin yana da wani lamari bayan wannan shari'a da Allah ya shar'anta ya aiko shi da ita? Ba shi da wani abu. Lamarinsa abin da yake nihi shine addini, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Ash-shahid wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Ubangiji ta'ala ya ce ka san da cewa mu ne muka turo ruhan, shine wahayi, min amrina, daga cikin lamarinmu, ma'ana abinda muke shar'anta ma bayi. Dan haka yace man ahadatha fi amrina, duk wanda ya farar da wani abu fi amrina a cikin wannan lamarin namu, ma'ana a cikin addini. Kaga kenan, in ba a cikin addini bane wannan ba matsala bane ba, ka zo da wani sabon abu wanda da ba a san shi ba, wannan halaka ne. Fasahar ka da tunaninka ka kirkiro wani abu na ci gaba na amfanin al'umma wanda ba matsayin ibada bane, wannan ba laifi bane. Amma ka zo da wani abu sabo da sunan cewa addini, to anan ne gizo yake saka. Shine manzon Allah ya ce man ahadatha, duk wanda ya farar da wani abu fi amrina a cikin wannan lamarin namu, ma laysa minhu, abinda baya daga cikin sa, ma'ana baya da tushe a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa radd. Ubangiji ta'ala ya ce za a watsar masa. Manzon Allah ya ce fa huwa radd, raddun bi ma'ana mardudun alaihi, za a watsar masa da kayan shi, ba a bukata. Domin Ubangiji ta'ala ba a bashi gaban kai kai, ta cicce yake bukata, kamar yadda yace wala tayammamul khabisa minhu tunfiqu, kada ku nufaci mummuna ku ce shi za ku ciyar. Babu abin da ya wuce muni shine kirkira abin da baya da tushe a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan ma da yazo da wannan hadisi, sai yace a wani lafazi, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata wani aiki, aikin da babu umarninmu a kansa, ba Allah bai ce kai, ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai ce kai, to za a watsar masa da kayansa. To a takaice, wannan hadisi yana nuna mana zakka na auna dukkan wani abu mai sunan ibada, sai in ya dace ma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan Allah zai karba. Don haka malamai suka tafi akan cewa wannan hadisi rabin ilimi, in ka kasa ilimi gaba ɗaya kashi biyu, to wannan ya kwashi rabi. Saboda suka ce gaba ɗaya duk abin da Allah ya shar'anta na ibada yana da ma'auni guda biyu, akwai ma'auni kuyayye, akwai ma'auni wanda yake bayyananne. Ma'auni kuyayye, duk wani ibada da mutum zai yi, to ya sa wannan zakka ya auna, in ta yi daidai ya ci gaba da yi, idan bai yi daidai ba to ya ma zai daina, ya gyara niyyar shi. Saboda duk abin da za ka yi in dai ba dan Allah ba ka yi, to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba, ko da ka shekara 200 kana aikata wannan aiki, Allah ba zai karba ba. Domin duk abin da bawa zai aikata na ibada sai da kyakkyawar niyya, sai da ikhlas. Abin da ke tabbatar da wannan zakka shine faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Zakkan da yake nuna duk wani aiki na ibada sai ka auna shi da wannan zakka wanda yake na zahiri, wato shine duk abin da za ka yi da sunan ibada, ka tabbatar da cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. In bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane bai yi, to ko ka yi, Ubangiji subhanahu wataala ba zai karba ba. Abin da ya sa malam ya zo da wannan hadisi shine kasancewar idan alkali ya zartar da hukunci, hukuncin da ya saba ma hukuncin Allah da na manzonsa, to wannan hukunci dole za a watsar da shi. Duk hukuncin da alkali zai yi in dai ba hukuncin da Allah ya shar'anta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ka tabbatar da wannan hukunci sunan shi hukunci wanda yake tashe shi, ko a nan duniya ba a tada shi ba, to a gobe kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya sake wannan hukunci. Duk hukuncin da za a yi ba akan alqur'ani da sunna, an gane ku? Duk shari'ar da za a yi in dai ba akan alqur'ani da sunna aka yi ta kamar yadda Allah ya zartas, to wannan za a mayar da wannan hukunci gare shi, kuma a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sake wannan hukunci. Dan haka wannan yana nuna mana idan yau alkali ya yi hukunci aka tabbata hukuncin da yayi ne da ra'ayinsa da son zuciyarsa ga yanda hukuncin Allah yake, to dole za a tada wannan hukunci. Ba za a ga girman shi da wani matsayin shi, a girman Allah subhanahu wata'ala za a gani, domin shi ya halicci bayansa kuma shi ya shar'anta musu dokokin da suka dace da shi. Kenan, dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana duk hukuncin da alkali yayi in dai ya saba ma hukuncin da Allah ya tabbatar, to dole za a maida masa hukunci shi. Kuma haka in yayi iya kokarin sa kuskure ya bayyana akan hukuncin da yayi, to dole za a dawo baya a tada hukunci. Amma in dai hukunci ne alkali yayi kamar yanda Allah ya shar'anta, to a matsayin ka na mumini dole ka karɓi wannan hukunci, dole ka yarda da shi, dole ka amince da shi. Don haka a tsarin musulunci in dai hukunci ne an yi shi kamar yanda ya dace, to ba magana cewa a baka lokaci daga nan zuwa sati biyu ko wata ɗaya ka ɗauka ka ƙara kotun ƙoli, wannan babu shi. Waccan ta ƙolin ma in ka je alƙur'ani da duk kotun da zaka je alƙur'ani da sunna ne zaka iske su, kuma hukunci ɗaya ne baya canzawa, gaskiya ɗaya ce duk inda take. An gane ko? Don haka a shari'a wadda ba ta Allah ba za ka ga tuka da warwara. Wannan kotu in ta baka rashin gaskiya, in ka ɗaga kotun ƙoli ita kuma sai ta baka gaskiya. Daga nan ita ma in ta kasa baka gaskiya, ko kuma in ta baka rashin gaskiya, in akwai wata sama da ita in ka ɗaga mai yiwuwa ita ma ta baka gaskiya. Ko kuma shi wannan ya ce a kaza ne, wannan shi kuma ya ce kaza ne. Kenan mun gane kenan munasabar shigo da wannan hadisi, duk wani hukunci in dai ya saba ma alkur'ani da sunna, to wannan hukunci dole za a warware shi, dole za a warware shi. Alhadithul hadi was-sab'una ba'da as-salatiya an Aisha radiyallahu anha annaha qalat dakhalat Hind bint Utbata imra'atu Abi Sufyan radiyallahu anha على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيد لا يؤذيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. Wato Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa Hind bint Utba matar Abu Sufyan, Allah ya kara mata yadda. Hind ta musulunta a shekara ta 8 a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaki kai tsaye bayan musuluntar mijinta Abu Sufyan. Domin Abu Sufyan shine jagora daga cikin jagororin mutanen Makka a lokacin da suna fafatawa tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shi ya ja runduna aka je yakin Uhud. Haka a shekara ta 8 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi galaba ya ci Makka da yaki. A lokacin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka da yaki, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sa ake sanar da jama'a cewa duk wanda ya shiga gidan shi ya kulle ya tsira shi ma kar a taba shi, wanda yayi kaza shi ma ya tsira kar a taba shi. Manzon Allah sai ya ce wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya tsira kar a taba shi. Jin haka Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda, sai ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala da manzonsa. A ran nan Abu Sufyan ya yi musulunta kai tsaye bayan musuluntarsa wannan matar shi mai suna Hind bint Utba, Allah ya kara mata yadda, ita ma ta miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala da manzonsa. To ita wannan Hind a ran nan, ran da ta musulunta, ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ina da tambaya, ta ce masa inna Aba Sufyan rajulun shahid, ta ce ya rasulullahi mai gidana Abu Sufyan wato mutum ne wanda yake mai ƙwaro. Idan aka ce shahih, mutum wanda yake mai tsananin son dukiya. An gane ko? Tsananin son dukiya, domin son dukiya in ya kai gaya mutum baya kunkuruwa. abinda za ka yi don amfanin kanka ma sai ka ringa ma kanka keta kana ma kanka kullu, wanda wata ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u mara kyau wanda wasu ƴaƴan adam sukan samu kansu a irin wannan. Amma in kana da irin wannan ɗabi'a, to abinda ake bukata ka yi ƙoƙari ka koya ma kanka kishiyar wannan ɗabi'a mummuna, mummunar ta gushe kyakkyawa ta maye gurbi. Ta ce ya Rasulallahi inna Aba Sufyana rajulun shahid, ta ce ya manzon Allah mijina Abu Sufyan ta ce mutum ne wanda yake wato mai kwaro, ta ce la yu'dini minan nafaqa ma yakfini wa yakfi baniya, daga cikin ciyarwa tawa da ƴaƴana wanda ya zama wajibi a kansa baya ba mu abinda zai wadace. La yu'dini minan nafaqa ma yakfini wa yakfi baniya, daga cikin ciyarwa ma'ana abinci baya bani ni da ƴaƴana abinda zai wadace, ma'ana baya ba su abinci wadatacce. Wannan gaba tana nuna mana wato halaccin siffanta mutum da wata sifa wadda take mummuna, sifa wadda take tashi, an gane ko? Amma a wajen neman fatawa, a wajen neman fatawa kenan a nan, domin tana tambaya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba gari ba ta bi tana gwadin Abu Sufyan ai kaza ne, Abu Sufyan kaza ne, a'a. Don haka in akan abin da ya shahi neman fatawa ne, lalle mutum in yana da wani hali wanda yake mara kyau, to ba laifi ba ne ba bakin gwargwado a ambata wannan laifi, kamar yadda a nan ta ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce masa inna Aba Sufyan, ta ce lalle Abu Sufyan rajulun shahifa, ta ce mutum ne wanda yake wato mai kwaro, la yu'dini minan nafaqa ma yakfini wa yakfi baniya, baya bani abinda zai wadace ni ya wadaci ƴaƴana minan nafaqa game da ciyarwa, illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi, ta ce ya Rasulullahi sai dai abinda na dauka daga cikin dukiyarsa a bayan gidansa, ma'ana ba tare da ya sani ba, shine nakan dau wani abu ba tare da bai sani ba sai in ringa karawa. Ta ce fa hal alayya fi zalika min juna, ya Rasulullahi wannan da nake dauka bayan idansa ba tare da saninsa ba domin na kara ya wadace ni ni da ƴaƴana, shin ko ina da laifi? Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ita khudhi min malihi bil ma'ruf, manzon Allah yace ki dauka daga cikin dukiyarsa bil ma'ruf, wato da halin kyautatawa, ma'ana gwalgwalo a al'adance kenan, ma yakfiki wa yakfi baliki, abinda zai ishe ki ke da ƴaƴanki. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta izinin cewa bayan idansa takan iya daukan abinda za ta kara domin ya wadace ta ita da ƴaƴanta. Kaga sai ya maida ta zuwa al'ada, shine yace bil ma'ruf, abinda ake nihi da al ma'ruf anan al urf, ma'ana a koma al'ada kenan, domin al'ada tana asali daga cikin asali waɗanda suke na shari'a, domin akwai abubuwa da Allah ya shar'anta ma bayi, in ma a cikin Alkur'ani ko a cikin sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallama, amma shari'a ba ta nuna gwalgwado ba cewa gwalgwadon kaza za a yi, to wannan sai an koma al'ada kenan, sai an koma al'ada. Don haka kaga a al'adance ita da ƴaƴanta za ta iya sanin menene gwalgwadon abin da yake isarsu. Misali yanzu kaddarcewa in shinkafa ce, mai yiwuwa kai da matarka da ƴaƴanka kamar guda goma, kaga mai yiwuwa kilo uku ne zai iya wadatar, to anan sai ka ringa bada kilo biyu ko ka ringa bada kilo biyu da rabi, wanda a al'adance ku kilo uku yake isa. To in har kilo uku shine ke wadatar, wannan ya zama wajibi kenan, in za ka ba da abinci ka ba da bakin gwalgwadon abin da zai wadace ku, idan ka tauye haka ka tauye haƙƙi. Kaga a nan, don haka manzon Allah bai ce mata ba jikitiya kaza za ki ɗauka, a'a, kenan ita tafi sanin gwalgwadon abin da zai wadace ta ita da ƴaƴanta kenan. Don haka manzon Allah ya maida ta zuwa al'ada, shi ne ya ce mata uzimin malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa baniki, manzon Allah ya ce ki ɗau daga cikin dukiyar shi abinda zai wadace ki
ke da ƴaƴanki kenan abinda ya wuce gulgudan abinda zai wadace ki wannan kuma haramu ne baya halatta dan haka a takeice wannan hadisi yana nuna mana halaccin mace ta fita ta je ta tambayi malami fatawa ya bata fatawa akan abin da ya shafi hukunci hukunci na shari'a wannan ba laifi bane kamar yanda anan ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku amma dole ne mace baya halatta ta fita ko da fatawa ta musulunci za ta je ta tambaya dole sai da izinin mai gidanta dole sai da izinin mai gidanta abinda shi yake nunawa kenan halacci in mai gida ya ba da izini ba laifi bane mace ta je wajen malami ta tambaye shi fatawa ya ba ta iya abinda yake fatawa ta hukunci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma mun yi bayani kenan dalili ne wanda yake nuna halaccin kenan ka ambata abinda ke tare da mutum na aibi an gane ku da duk wani abinda baya burge shi a ce yana tare da shi na wannan hali amma ta fuskar neman fatawa ko kuma ta fuskar kai kara wajen alkali sannan kuma wannan hadisi yana kara tabbatar mana wajibcin cewa mai gida dole ne ya ciyar da matarsa ya ciyar da ƴaƴansa wannan abu ne wanda ya zama wajibi a kan shi kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ki je ki dauka daga cikin dukiyar tashi abinda zai wadace ki ke da ƴaƴanki kenan wannan yana tabbatar da ciyar da mata da ƴaƴanta wajibi ne akan mai gida sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato halaccin wato zartar da hukunci ga wanda yake fakakke kaga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci ita Hindu ta kawo kara ne kuma a lokacin kuma fatawa take nema kuma ba tare da an kirawo shi Abu Sufyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci kenan dan haka anan alkali yana iya zartar da hukunci an gane ko tare da cewa ɗaya daga cikin abokan jayayyar baya ne in ya tabbata cewa ga yanda al'amari yake dan haka malamai suka ce kuma asali wato a wajen ciyarwa fadar mace ake ji in ta ce ka bata to wannan sai alkali ya karbi fadarta in ta ce a baka bata ce baka bata sha kuma fadarta alkali zai karba sai inda in ka kawo shaidun da suka tabbatar da cewa kana bata ce kana bata sha amma in ta je gaban alkali ta ce masa wani baya bani ci baya bani sha to alkali zai karbi fadarta sai in ka zo da shaidun da suka tabbatar da cewa kana bata dan haka anan da tace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai Abu Sufyan baya bani ni da ƴaƴana abin da yake wadatar mu na ciyarwa sai dai na dauki wani abu daga cikin dukiyar shi bayan idan sa ba tare da ya sani ba manzo Allah yace to ki je ki dauka daga cikin dukiyar tashi ba tare da sanin shi ba abin da zai wadace ki ke da ƴaƴanki kaga anan kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi fadarta kuma wannan hadisi yana tabbatar mana asali game da mace kar ta dau komai daga cikin dukiyar mijinta sai da izinin shi dole sai da izinin shi kaga anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta izinin cewa ta dauka bayan idan shi me yasa saboda abu ne na wajibi wanda yake kan shi yake badawa dan haka manzon Allah yace tana iya dauka kenan kaga asali baya halatta daidai da dala daga cikin dukiyar miji mace ta dauka dole sai da izinin shi sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana rashin halaccin mutum yayi yanda ya ga dama a cikin dukiyar da ba tashi ba dole sai da izinin mai ita dukiyar da ba taka ba baya halatta ka taba dole sai da izinin mai ita sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana idan kana da mace kenan anan hatta da yaddaka da kanta ko boyi boyi wanda yake aikace aikace kamar yanda ciyar da matar ya zama wajibi a kanka shi ma wannan wanda yake aikace aikace dole ne zaka ciyar da shi me yasa saboda wannan shi ma kamar matsayi ayaye yake gare ka dole ne kenan ya zamanto da ita da khadiminta ciyar da su abu ne wanda ya zama wajibi a kanka saboda suna daga cikin iyalinta wanda za a kirga da su haka kuma an so ga duk mutumin da yake da bukata kafin ya faɗi bukatar sa ya gabatar da uzuri anan mi ta faɗa mi tace cha ta ya rasulullahi inna aba sufyana rajulun shahihun tace ya manzon Allah Abu Sufyan mutun ne wanda yake mai gurbi kaga wannan uzuri ne take gabatarwa tace la yudi ni minan nafaqa ma yakfini wa yakfi bani illa ma akastu min malihi bi ghairi ilmi fa hal alayya min zalika juna kaga anan kafin ta yi tambayar ta sai da ta gabatar da shinkuda ma'ana ta nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanayin yanda mai gidanta yake kenan a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana halaccin zartar da hukunci ga wanda yake fakakke kenan ya halatta ga masu rikici biyu ɗaya baya nan ɗaya na nan alƙali ya saurari wanda yake nan in ya saurari wanda yake nan an tabbata abun asali gaya a shari'a yanda yake to wannan ana iya zartar da hukunci dama abu ne sananne a shari'a mai gida shine yake ciyar da iyalansa kuma a shari'a dole ne mai gida ya ba matar shi da ƴaƴansa gurgurdan abin da zai wadace su dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurari hindu kuma ya zartar da hukunci tare da cewa Abu Sufyan bai halarta ba a wannan hadisi ne malamai suka dan yi sabani game da cewa wata mas'ala idan kana da haƙƙi akan mutum ya hana ka haƙƙinka sai ka samu dukiyar shi a buye shi zaka iya daukan gurgurdan haƙƙinka wasu malamai suka ce kwata kwata baya halatta ko da kana da haƙƙi akan mutum sawa'an haƙƙi ne wanda yake bayyananne ko haƙƙi wanda yake koyayye idan dukiyar shi ta shigo hannunka ba tare da ya sani ba to baya halatta ka ware wani abu daga cikin abin da yake haƙƙinka wasu malamai ko suka ce kwata kwata ya halatta sawa'an haƙƙin naka a bayyane yake domin yanzu misali idan muka ɗauki haƙƙin mata da ƴaƴanta na ciyarwa akan mai gida kaga haƙƙi ne wanda yake a bayyane kowa ya san da haka akwai haƙƙi wanda yake kamar yanzu misali haƙƙin bako idan kai bako dole ne wannan bako ka ringa kawo masa abinci gurgurdan al'ada in so uku ake cin abinci a yini da safe abincin kari sannan da rana sannan da abincin dare to dole ne a cikin lokacin nan guda uku ka kawo ma bakonka abinci har zuwa kwana uku wannan haƙƙin shi ne ya zama wajibi a kanka kaga wannan haƙƙi ne wanda yake a bayyane to akwai haƙuƙuwa waɗanda suke koyayyu to shine wasu malamai suka ce da haƙƙi wanda yake koyayye da haƙƙi wanda yake bayyananne in har mutum ya tauye haƙƙinka dukiyar shi ta shigo hannunka to ba laifi bane kana iya fitar da haƙƙinka malamai suka ce wannan mas'ala ya kamata a yi bayani ɗaya bayan ɗaya in har haƙƙin ya kasance a bayyane yake kamar haƙƙin mace da ƴaƴanta na ciyarwa wanda yake kan miji kamar haƙƙin bako to wannan dole ne an gane ko wannan ya halatta kenan kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta damar cewa tana iya dauka ba tare da sani shi ba amma gurgurdan abin da zai wadace ta ita da ƴaƴanta me yasa saboda haƙƙin haƙƙi ne wanda yake zahiri idan ku haƙƙi ne wanda yake koyayye malamai suka ce baya halatta me yasa saboda yin haka zai buɗa wata kofa wadda take tabarna zai buɗe wata kofa wadda take tabarna kowa in dukiya ta shigo hannun shi sai ya ce a ai akwai haƙƙi na akan shi ne ma na hudda to nawa ne ya shigo hannunka nawa ne ka hudda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wala takun man khanaka manzon Allah ya ce kada ka ha'inci duk wanda ya ha'ince ka duk wanda ya ha'ince ka ya kirki amana manzon Allah ya ce kai kar ka ha'ince shi domin shi ne malamai suka ce kenan ba da irin wannan dama wannan na tabbatar da buɗe wata kofa ce ta sharri wanda wasu za su ci dukiyar mutane ta hanya wadda take ta zalunci akan haka sai mutum ya danne dukiyar jama'a ya ce ya hudda haƙƙinsa al-hadithu thani wa saba'una ba'da thalathmi'a an ummi salamata radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر wa inna ma ya'tini al-khasmu fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'd fa ahsibu annahu sadiq fa aqbilahu faman qabaitu lahu bihaqqi muslim fa inna ma hiya qit'atun min nar falyahmilha aw yadharha. Wato Ummu Salama Allah ya kara mata yadda, ita ce Hindu bintu Abi Umayya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'a jalabata khasmi bi babi kujrati. Manzon Allah ya ji hayaniya ta masu rikici a kofar ɗakin sa, yana cikin gidansa. Manzon Allah sai ya ji a kofar gida ana ta hayaniya ta rikici. In aka ce janaba, wato shi ne kenan maganganu na masu jayayya, domin kowa fada yake, kasa sanin me ake fada yake kenan. Muryoyi da suke cuduwa da juna shi ne ake kira da janaba. Shi ne ta ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'a janabata khasmin bi babi hujrati, wato ya ji hayaniya ta masu jayayya a kofar gidansa. Fa kharaja ilayhim, manzon Allah ya fito gare su. Fa qala, yace ala ku saurara. Manzon Allah yace inna ma ana bashar, ku san da cewa ni dai dan adam ne. Me yake nihi da wannan kalma da yace musu ala inna ma ana bashar, ku san da cewa ni dai dan adam ne? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadakar da su akan bashariyar sa cewa shi dan adam ne. An gane ko dan adam ko bai san gaibu ba, da duk wasu al'amura ko yayyu, ma'ana yana musu shimfiɗa ne akan cewa shi ko bai san me gaskiya bai san mara gaskiya. An gane ko domin sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wata'ala. Shi ya faɗa mana a can cikin suratul naml, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athu. Haka kuma yace wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Haka kuma ya faɗa ma manzonci sallallahu alaihi wasallama, ya faɗa ma jama'a su ji da kunnansu, qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al a'ma wal basir afala tatafakkarun. Haka kuma ya faɗa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Ta hanya daya daya manzannin Allah suke sanin gaibu shine ta hanyar wahayi, amma asali a karan kansu basu san gaibu ba. Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake banci kansa da sanin gaibu, amma ta hanyar wahayi yakan turo ma manzanninsa abinda jama'a basu sani ba. Ubangiji ta'ala ya turo musu sakon cewa kaza aka yi a baya, ko kuma nan gaba kaza zai wakana. Kuma duk abinda annabawan Allah suka faɗa da manzanninsa haka ne, tabbas ne, domin mutane ne waɗanda suke masu gaskiya. Yana daga cikin sifa daga cikin sifofin annabawan Allah da manzanni shine yin gaskiya. Duk abinda suka faɗa cewa a baya an yi kaza ko nan gaba za a yi kaza, to wannan tabbas ne, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya sanar da su ta hanyar wahayi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum ala al-ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Kamar yadda ya koma faɗa, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Yace alimul ghaibi, Ubangiji ta'ala shi ne masanin ghaibi, shi kadai ya san da gaibu. Sai yace fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan, Ubangiji ta'ala baya nuna ma dide da mutum daya gaibunsa. Yace illa man irtada min rasul, sai dai wanda Allah ya yarda da shi ya amince masa daga cikin manzanni, Allah yake nuna masa wani al'amari na gaibu. Kamar yadda yace walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, to shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu shimfiɗa yace ala ku saurara, inna ma ana bashar, ku san da cewa ni dan adam ne. Kenan ban san gaibu ba, ban san wani ne mai gaskiya wani ne mara gaskiya. Manzon Allah yace wa inna ma ya'tini al-khasm, ku san da cewa masu jayayya sukan zo mu, masu rikici sukan zo mu. Fala Allah ba'dakum an yakuna ablagha min ba'd, manzo Allah yace me yiwa wani daga cikin ku yafi dan uwansa
fasahar zance. Wani ya iya ya fi dan uwansa iya zance, wani zai yi kokarin yanda zai nema ma kansa hujjoji ko da ba ya da gaskiya ya nuna cewa shi yake da gaskiya. Wani ko ko yana da gaskiya, rashin iya magana sai a fahimci cewa ba ya da gaskiya. To shi ne manzon Allah ya ce fala Allah ba'dakum an yakuna ablaga min ba'd. Me yuwa junanku zai zamanto ya fi juna iya zance, ya fi juna kenan fasaha. Manzon Allah ya ce fa ahasibu annahu sadiq. Shi mai iya zancen in yayi zance ya nema ma kansa hujjoji, manzon Allah ya ce sai in zaci cewa mai gaskiya ne. Fa aqdilahu sai in bashi gaskiya. Manzon Allah ya ce to fa man qabaitu lahu bi haqqi muslim. Ku sanna cewa duk wanda na yanke hukunci na ɗau wani haƙƙi na musulmi na bashi ba tare da ya cancanta ba, bayyana da gaskiya don iya zance ya nuna shi ne mai gaskiya, aka ɗauki haƙƙin jama'a aka bashi. Manzo Allah ya ce fa inna ma hiya qatu minan nar, ya san da cewa yanki na wuta ne na ɗauka na bashi. Fali ya hamilha aw yazharha, tashi ta rage, ya karba ko ya bari, ya karba ko ya bari, anan ka shedi ne da barazana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Kenan in ka tabbata baka da gaskiya, ko ka dau lauya ya nema maka gaskiya, ko kuma ka zame ma kanka lauya dan iya zance ka nema ma kanka hujjoji, alkali ya fahimci cewa yayi zaton cewa kai ne mai gaskiya, ya baka gaskiya, aka dau haƙƙin jama'a aka baka, manzon Allah ya ce to ka tabbata cewa yanki na wuta ne aka baka, ta ka ta rage in ma ka karba ko kuma ka bari. Dan haka wannan yana nuna mana hukuncin alkali baya canza hakikanin gaskiya. Duk hukuncin da alkali yayi baya halatta haram, kuma baya haramta halal. Shi alkali yakan yi hukunci ne iya abin da ya bayyana gare shi, sanin abin da ya buya wannan naga Allah subhanahu wataala. Kaga wannan inda a ce kai tsaye annabawan Allah da manzanninsa suna sanin gaibu, da daga zawwa manzon Allah zai ce wani shine mai gaskiya, wani shine mara gaskiya. Duk hukuncin da za a sai ce wane shine mai gaskiya, wane shine marar gaskiya. To amma yace a ni ina yin hukunci so da yawa, yace masu husuma za su zo mu. Manzo Allah yace wani daga cikin ku yafi dan uwansa iya zance. Shi wanda yafi iya zance, manzo Allah yace yayi bayani in zaci cewa mai gaskiya ne, in bashi gaskiya. Manzo Allah yace to ya san da cewa duk wanda na dauki haƙƙin musulmi, lafazin muslim anan ala taklif ne, amma ko da ba musulmi bane ba, jayayya ta kai ku ka tabbata baka da gaskiya, aka dau haƙƙin shi aka baka, manzo Allah ya ce to ka san da cewa yanki ne na wuta, taka ta rage in ma ka karba ko ka bar. Karin bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله